sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Babala ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware na masu dauke da cutar kanjamau ko sida, wato HIV. Kowane hali masu dauke da cutar suke ciki a jihar Borno?
Ya bada naira miliyan 45 don a taimaka wa wannan bangare, amma har zuwa shekara biyu nan mu ba mu ji komai a wajen kungiyar da wannan nauyin ya rata a wuyansu ba.
Sannan za mu ji yadda 'yan Najeriya suka ji da rasuwar tsohon shugaban kasar Amurka George Bush, inda suka bayyana ya bar dumbin tarihi. Kowane irin tarihi ya bari?
Kasar Amurka na 41 kuma shi ne uba mahaifi ga shugaban kasar Amurka na 43 a W. Bush. Wannan abu ya bar tarihi a kan haka.
Sannan Ibrahim Almasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da shirye-shirye don gudanar da jana'izar tsohon shugaban Amurka na 41 George W. Bush babba, wanda ya mutu yana da shekaru 94, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka yau Asabar. Tsohon shugaban ya yi mulki daga shekarun 1989 zuwa 1993. Za a yi bikin jana'izar nasa ne a babban cocin da ke nan Washington, gundumar Columbia, sai dai ba a sanar da ranar da za a yi wannan bikin ba. Yau Asabar, fadar White House ta ce mai yiwuwa shugaba Donald Trump ya halarci jana'izar. A wata sanarwar da mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta fitar, da ke cewa ana tunanin ya halarci wannan jana'izar, amma dai babu tabbaci. Amma kuma an tabbatar da cewar ranar Laraba ita ce ranar da aka ware domin alhini da juyayin mutuwar wannan mamacin. An kuma sanar da cewar an saukar da tutar Amurka da ke fadar White House domin karrama George Bush babba. A daren jiya ne aka sanar da shugaban Amurka da mai ɗakin sa mutuwar na margayi George Bush babba. Kimanin mutane 100 da jami'an 'yan sanda 16 ne suka raunata, sama da 200 kuma aka kama su a lokacin da ake gudanar da wani zanga-zanga da ya rikide zuwa fada a tsakiyar bamban birnin Paris. Sati uku kenan a jere, masu zanga-zangar suke kawowa da kawowa suna ta wannan zanga-zanga. Da safiyar yau ne wannan zanga-zanga ya kacame ya koma fada, wanda ya zamana cewar 'yan sanda ma sun yi kokarin shawo kan abin, amma abin ya citara. Fadan dai ya kacame a gusa da wani ginin Arc de Triomphe. Har yanzu dai 'yan sanda a cikin wannan dare suna kokarin ganin sun shawo kan wannan matsalar. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye a tsakiyar hanyoyi, suna jifan 'yan sanda da wasu duwatsu ɗaure da tsammo karai, suna kuma cin wuta. Su kuma 'yan sanda sun koma musu da harbi na barkonon tsohuwa da sauran abubuwa da ke kaiwa da kawowa a gurin, wanda ake ganin cewar ana ƙoƙarin a kawo ƙarshen wannan rikicin. A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel Lopez Obrador a matsayin shugaban kasar Mexico, wanda ya shiga ofishinsa yana da ƙarfin iko, kasancewar jam'iyyar shi ke da rinjaye a duka majalisun biyu na kasar. Shugaba Lopez ya yi ma jama'ar kasar alkawali zai inganta rayuwarsu fiye da abin da tsohon shugaban kasar Enrique Pena Nieto mai barin gado ya yi. Daga cikin bayanan da ya gabatar, ya tabbatar da cewar zai sayar da jirgin shugaban kasar. Lopez mai shekaru 65 wanda baki ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka ne akan siyasar kasar Mexico. Ya tabbatar da zaman lafiya da kuma kokarin ganin cewa ya kawo daidaito a kasar. Ya taba zama dan jam'iyyar PRI wanda ta mulki kasar na kimanin tsawon shekaru 80. A shekarar 1980, Lopez na ɗaya daga cikin mutanen farko da suka bar jam'iyyar suka a lokacin da ta dare, inda ya koma jam'iyyar PRD. A shekarar 2000 aka zabe shi a matsayin shugaban karamar hukumar Mexico City, birnin tarayyar kasar da ya fi yawan jama'a. A wannan matakin ne ya yi kokarin ya fito da kansa, aka so shi kasancewar ya fito da wani shiri wanda ya taimaka ma mutane marasa karfi da kuma tsofaffi.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara ne daga jihar Barnan Najeriya, inda za ku ji cewa yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida, wato HIV, inda shugaban masu ɗauke da cutar na jihar Borno, Hassan Mustapha, ya ce suna haɗuwa domin tunawa da waɗanda suka mutu masu ɗauke da cutar da kuma inganta rayuwar masu ɗauke da ita. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken bayani daga Borno.
To kamar ya wannan rana take gare ku ne, rana 1 ga watan Disamban ko shekara ranar ce da aka kebe saboda rana masu dauke da wannan kwayar cuta. Ya ku kuka karbi wannan rana na ta
ne? Gaskiya mu yayin da muka fuskanci rana, aini wannan ranan yana nan ne a wajen wato fuska guda uku a wajen mu. Fuska na ɗaya shine ranar da muke tuna da musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan kwayar cuta din, lokacin da babu magani ko kuma akwai magani amma kudin su ba zai iya sayan maganin nan ba, gwamnati ba ta bada magani ko kuma babu wasu kungiyoyi da suke bada tallafi, to mukan tuna da su a wannan rana. Na biyu kuma mukan dube shi ranar da muka zauna mu tattauna tsakaninmu mu ga ya muke rayuwa da aka samu wannan matsala din, ya kuma yanayin rayuwar mu ya kasance, wanda mukan bada shawarwari a tsakaninmu don mu inganta rayuwar mu, shine fuska na biyu da muke kallon shi. Fuska na uku kuma mukan kalle shi, mukan yi kokari mu zauna mu yi la'akari me gwamnati take yi game da wannan kwayar cuta din, wani irin tallafi gwamnati take bayarwa, tallafin nan ta gwamnati ba ta kan isa ma wanda ya cancanta su samu wannan tallafi ko ba ta isa, kungiyoyi da suke zaman kansu da kungiyoyin duniya sun bada tallafi da yawa ta wannan bangare din, an bada kuɗin nan wanda suka cancanta wannan abin ya isa wajen su, yana isa ko baya isa, mukan zauna kuma shi ma mu tattauna mu duba magani, inda akwai korafi mu fita mu yi korafi, me ya amfani da musamman ma gidajen yaɗa labaru, to mu haka muka fuskanci wannan.
To yanzu ganin cewa yau ake bikin wannan rana, kamar wani cigaba za a iya cewa an samu a gungunce ga 'yan kungiyoyinku?
Gaskiya da akwai cigaba amma yanzu kan sai dai mu magananci baya. Ci baya shine na farko shine wato rashin kulawa, muna da babban matsala shi daga bangaren gwamnati, dan komai an bar masu kungiyoyi ne masu zaman kansu. Na farko ko maganin da ake amfani da shi din na cikin kashi 100 kusan kashi 95 kan zuwa ne a wajen kungiyoyi masu zaman kansu, kamar su family health, FHIA family health international, wanda kuma su ma suka samu ne a wata kungiya ta America mai zaman na gwamnatin America. To kaga ya nuna cewa gwamnati mu mutane ne da jaha, wanda gwamnati ya kamata ita ce dauki nauyin mu, amma sai aka bar nauyin mu aka rata nauyin mu ga kasar America ta dauki nauyin
kungiyoyi masu zaman kansu.
Su suke ba da wannan taimako da kusan su suke daukar nauyin magani. Jiha akwai wani suka so da suke ba da taimako amma kusan shekara uku da mace ba da komai ba. Kai abun ma bacin rai shine gwamnan jiha ya fito ya faɗa cewa a gidan TV, gidan radio da sauransu cewa ya ba da naira miliyan 45 don a taimaka wa wannan bangare, amma har zuwa shekara biyu nan mu ba mu ji komai a wajen kungiyar da wannan nauyin ya rata a wuyansu ba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaya da Haruna Dauda biyu, to har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji yadda 'yan Najeriya suka bayyana rasuwar tsohon shugaban ƙasar Amurka George Bush da cewa ya bar dumbin tarihi. Ga baban gida Jibril daga Lagos da ƙarin bayani.
George W. Bush wanda ya rasu yana da shekaru 94, ana daukansa kwararre ta fuskar soji, diplomasiya da kuma siyasa, bayan kasancewarsa tsohon sojan sama da yakin duniya na biyu. Har ila yau marigayi George W. Bush ya kasance tsohon jakadar kasar Amurka a kasar China, bayan haka kuma ya kasance mataimakin shugaban kasa ga marigayi tsohon shugaban na Amurka Ronald Reagan a karkashin jam'iyyar Republican. To kuwa 'yan Najeriya suka ji game da mutuwar George W. Bush da farko dai ga Dr. Shaibu Ancho masanin tarihi a Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria.
Shugaban ƙasar Amerika W. Bush da ya tana da shi saboda dimbin ainihin tarihin da ya bari a duniya gabaki daya musamman lokacin da yake kangaren mulki. Da farko dai shi shugaban ƙasar Amerika W. Bush shine shugaban ƙasar Amerika na 41 kuma shine uba mahaifi ga shugaban ƙasar Amerika na 43 W. Bush. Wannan abu ya bar tarihi a haka. Sannan kuma shi W. Bush ɗaya daga cikin sojoji ne wanda suka karan barta a yakin duniya na biyu. Wannan ma ba karban tarihi bane Bush ya bari a cikin tarihin duniya. Sannan kuma mutum ne da yake yayi ayyuka yawan gaske, yayi na majalisa, yayi shugaban lekin asiri ta Amerika, kanshi shi dan kasuwa ne na harkan mai. Duk wa'in abubuwa kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ne. Sai ma ake ganin cewa ba wani shugaban ƙasar Amerika da aka taɓa yi wanda ya kanci yake da ainihin ya samu gogewa ta dukkan fannonin rayuwa kamar shugaban gaban ƙasa da Bush. Sannan in ka duba muhimman abubuwa sun faru a cikin lokacin da ya hauka gadan mulki a kan siyasar duniya. Na farko dai idan muka ɗauka a lokacin shi ne gwamnatin gurguzu ta rashi ta fitar wasu gabaki ɗaya ƙarƙashin Mikhail Gorbachev wanda shi kuma ya yi ƙoƙari ya ga cewa sun samu tattaunawa da Gorbachev sun watsar da ƙidar nasu wanda take na kawo sauye-sauye a cikin ainihin gwamnatin kuma sanci ta rasha. Dalilin haka gwamnatin rasha ta tarwatsi bayan ta tarwatsi sai ta ce ya mai da Amerika ita ne kaɗai babban ƙasa wanda take jamawa take faɗa aji a siyasar duniya a kan siyasar duniya. Wannan ba ƙaramin abin da za a yi tuna da Bush bane akan haka.
Shi kuwa Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty International da ke Najeriya ya bayyana cewa
wanda muke kallo wannan wani babban rashi ne ga ƙasar Amerika saboda ta rasa wani jigo wanda yake ya mulki ƙasan. Mu muna ganin cewa ƙasashen duniya waɗanda suka yake sun cutu ta sanadinsa, so saboda haka ba za mu ce muna murna da mutuwarsa ba tunda shi ya riga ya yi nashi mulkin kuma ya shuɗe, amma dai abubuwan da ya bari a baya wanda yake na yaƙe-yaƙe da ya da ƙasashen duniya wanda yake ya durƙusar da su kuma sun kai yanzu ba su da wani abu wanda za su iya yi.
Tuni da shugabannin kasashe na duniya ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka aike da sakonninsu na alhini ga iyalan marigayi George Bush da kuma gwamnatin Amurka. Babangida Cipran, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Za ku ji gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gana da shugabannin tafkin Chadi don tunkarar sabbin hararen Boko Haram. Mai taimakawa babban sufetin ƴan sanda kan labaru Bala Ibrahim ya ce ƴan sandan za su jajirce biyu bayan sanarwar inganta musu albashi.
Kalubalen ya koma kansu tunda an kyautata muku kuma dole ku kyautata aikinku ta yadda ƴan Najeriya za su yaba.
Shugaban PDP Secondus ya buƙaci babban sufetin ƴan sanda Idris da shugaban hukumar zabe Yakubu su yi murabus da zargin ba za su yi adalci ban 2019 ba. Cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa ta gana da ƴan siyasa da ƙungiyoyin farar hula don ƙarfafa ƙarfin masu zaɓe ga kawo canji. Maryam Ado jami'ar ƙungiyar ce
muna da damar cire duk wanda fa baya mana aiki yadda ya kamata.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi taro don bukin ranar haƙƙin mata ta duniya. Ga sharhi daga Khadija Yakubu.
Maza suna cin zarafin matan su wajen dukan su ko kuma hana su sakewa a cikin gida.
Gwamnan Imo Okorocha ya ce ba za a iya sasanta rikicin APC a jiharsa ba. Yana magana ne da gwamnan Gandu je da yaje sasanta ƴan jam'iyyar.
Nasura da Maili kai marar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai tsaye ga jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin ko su ne mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Mai Gwari na biyu da mai martaba sarkin Jarawan Jos Agwam Ezire Isaac Aziwakili da kuma sarkin jama'a a Kaduna Alhaji Muhammad Isa Muhammadu. Da farko dai ga mai martaba sarkin birnin Gwari a Kaduna Malam Zubair Mai Gwari na biyu.
To bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ƴan uwana mutanen Najeriya musamman mutanen arewa. Kuma mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma. sai dai kawai gurgurdan abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zabi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatar sa amma dai gurgurdo muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata mu mutane mun kuma mu hakuri da su gurgurdo inda muka ga ba daidai ba mu ga musu amma muna kira kar a rika bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'umma musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin yanda duk sauran ake a duk kasashen duniya Fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa din har a tare ciki kan burtali ya kamata mu zanna mu hadu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satin shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi ana kare kai to kada abin ya zama kuma fada tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya shugabannin mu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu mun gode kwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya
shi ko sarkin jarawan Jos Agom Azri Aziz Aziz wakili cewa yayi
zan dauki wannan zarafi ne gargaji game da zaman lafiya mun duba lokacin su sanda wannan fi magana da murya da duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau ne ko kai waye yare ko firom bayari anaguta angas lantan shandam da sauran su tsaka Allah ya aje mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina ro mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke tsato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa a jini sun rai ne Allah yana da ya kila samu bi a jini da amma da haka ba ya ba kowa kan zabi na zaba amma kuma ga hasilori inda ka bi inda zaka fi dashi nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci domin mun ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a ranar da kace kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban Ubangiji abinda kai ko da to ko bato ranar da kace fa akwai shari'a kowa zai ba da lissafin da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi zai zama dadi mu koyi yanda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkar da Allah ya yi ma kowa manta da babban shi musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka wadin su ra'ayi ko kike ya zama to muna kallon juna kaman kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukatun mu yi zama domin mu ci gaba da zaman ta domin development ne zo ina roko mu manta da babban shi mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya laye nan kuma biye da haka zan roka zan kuma bada shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mu kada kai wane ne zai kada wuya amma mu shugaban Allah ya ba mu alaki ne rikin jama'a idan mun hada kai kaman a ce ni sarkin jarawa ga sarkin duron ga sarkin ana guda ga kai yan gan an gan mu muna ci sanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni kaga kan zo mai shiga to shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambasado na Allah Allah ba zai sauka yayi mulki anan ba ya kam ina ya amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa domin ka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu mu dubi abinda sai dan Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na ba su dadi domin ka yanwa na roko mu manta da bambanci mu rungume juna nan ne na bayan mu zafi koyi nan ne zamu kawar da irin jinin da yana tsakani abun yana hannun mu ba gwamnati bane idan mun yarda cewa zamu zaman tare ba abun da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da yake gani da kuskure da muna yi cewa idan an taba mutum sai to sai ya rama game da sai na raman nan ne yasa rikima ba ta karuwa amma idan aka yi kimi kai hakuri
wanke ne hakuri za mu ci gaba da tafiya.
Shi ma sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammadu ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa kuma yi musu fatan alheri kuma kare kira gare su da mu kare hada kanmu kamar yadda aka san arewa a dacan a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba san wani kabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa to amma cikin ikon Allah a ɗan wayannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu kwanci juna a zauna lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junanmu mu yi ma abin da zai kawo mu ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganar makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka hada hankalinmu wuri daya to zamu ma kasan mu abin da zai ja mana daukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin Sardauna lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kaman kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka arewan su gurguje to amma zamanin Sardauna ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yanki arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe din yanzu ya shiga tsakanin mu to ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara hada kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin ƴaƴan mu da ƙasar mu da kuma yankin mu mu yi abin da zai kawo mu ƙasar mu zaman lafiya da ci gaba domin ƴaƴan mu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwan mu daya uban mu daya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasukan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai wannan ƙara roƙo da kuma yin addu'a akan Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasa mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu ƴan arewan ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yin amfani da wannan dama in ce ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya ci zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junan mu to ina roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna dukan amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa ƴan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da ƴan arewan namu na da irin marigayi an sa Ahmadu Bello General Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasar ma yanda take a yanzu. To ina cewa ina ƙara kira ga babban Moriya da yan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, musamman General Yakubu Kawan, General Abdulsalam Abubakar, General Ibrahim Badamasu Babangira da shi General Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa, da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Muna yi ma arewanmu fatan alheri da addu'a, Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu. Wassalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, ga shiri na gaba, wato labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata, bayan da ta doke kasar Afirka ta Kudu da ci 4-3 a bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata ɗazu-ɗazun na kasar Ghana. Wasan dai ya tashi ne ba wanda ya zura kwallo har ya zuwa ƙarshen lokacin wasan, lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty. Wannan ne karo na 12 da Najeriya take ɗaga kofin nahiyar Afirka na mata a dalilin da ya zarta na dukkan ƙasashen nahiyar ta Afirka. An karbe damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a badi daga kasar Kamaru. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka, wato CAF, ta ce an yi hakan ne sakamakon tafiyar Hawainiya da kasar ta Kamaru take yi a shirye-shiryen gudanar da gasar da aka tsara somawa a watan Yuni shekara ta 2019 mai zuwa. Jami'an hukumar ta CAF sun cimma matsayar daukar matakin ne a wani taro na tsawon fiye da sa'o'i 10 da suka gudanar a birnin Accra na kasar Ghana a jiya Juma'a. Shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce za a duba wata kasa da ta cancanta ta karbi bakuncin gasar ya zuwa ƙarshen wannan shekara. To sai dai hukumar ta ce babu yiwuwar dage gasar daga lokacin da aka tsara. Kasashe 19 na nahiyar Afirka ne suka kasa amfana da kuɗaɗe daga shirin nan na samar da ci gaba na hukumar FIFA da ta kaddamar a shekara ta 2016. Shugaban FIFA ɗin Gianni Infantino shine ya fito da wannan shirin tare da manufar tallafawa na moran kwallon kafa a hukumomin kasashe 211 da ke karkashin FIFA ɗin da kuma hukumomin nahiyoyi 6 da take da su. Nahiyar Afirka na da kasashe 54 a karkashin hukumar, to amma kasashe 25 ne kacal suka amfana da shirin, yayin da sauran ko basu amfana ba saboda kasawar da suka yi na gabatar da sayan bayanai da tsare-tsaren ayyukan ci gaba da suke bukata. Wani lamari da ke jan hankalin masu sharhi akan lamura shine daga cikin kasashen da basu amfana ba, har da manyan kasashe da suka yi fice a sha'anin kwallon kafa kamar Najeriya da Kamaru da Ghana da kuma Habasha. Rahotanni na nuni da cewa dan wasan tsakiya na kasar Croatia Luka Modric zai iya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya na bana da ake yi wa lakabi da Ballon d'Or. Wasu kafafen yaɗa labarai na kasar Italiya sun ce Modric ya lashe lambobi da kyautuka da dama da suka zarta na sauran abokan takararsa Cristiano Ronaldo da Antoine Griezmann. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron manema labarai da aka shirya a bar a birnin Buenos Aires. Ya ce taron ya zo ne a wani irin lokaci saboda babban rashi da aka yi a Amurka na tsohon shugaban kasar George W. Bush mai shekaru 94, amma Trump din ya ce zai halarci taron liyafa da aka shirya don su gana da shugaban kasar China Xi Jinping. Shugaba Trump ya kwatanta rayuwar Bush da cewar lalle abin dubawa ne, domin rayuwar shi abu ce rayuwa ce mai sauki da kuma ban sha'awa. Amma Trump din ya ki amsa tambayar da dan jarida ya masa na cewar ko ya ji da na sanin kausasan maganganun da ya akan shugaban George Bush.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyar mu ta wannan lokaci Zina, ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa sai gobe.